Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai jiya Asabar ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 7, ciki har da wani yaro dan shekaru 6, baya ga raunata wasu 129 daura da dandalin tsakiyar birnin Chechnyiv mai dadaddan tarihi wanda ke a tazarar kilomita 145 arewa da birnin Kyiv. Makami mai lanzamin ya duro ne yayin da wasu mutane ke kan hanyar zuwa majami'a yin wata hidimar ibada. 12 daga cikin waɗanda suka ji raunukan yara ne, 10 kuma jami'an 'yan sanda, a cewar ma'aikatar cikin gida. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya saka wani faifan bidiyo a kafar Telegram mai nuna hotunan abubuwan tashin hankalin da suka biyo bayan wannan harin, ciki har da wata gawa cikin wata mota lulluɓe da baraguzai. Wata tawagar kasashen yanki ta isa jamhuriyar Niger da yammacin jiya Asabar, na baya-bayan nan a yunkurin amfani da hanyoyin diplomasiya don cimma jituwa da sojojin da suka hambare shugaban kasar a watan jiya. Wakilan kungiyar yankin yammacin Afirka ta ECOWAS sun iso Yamai, babban birnin Niger, suka haɗa hannu da manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin Afirka ta Yamma da Sahel, Leonardo Santos Simao, wanda ya iso ƙasar shekaran jiya Juma'a wajen ƙoƙarin samo mafita game da wannan rikici. Shekaran jiya Juma'a, mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stefano Dujarric ya ce Simao zai gana da sojojin da suka yi juyin mulkin da sauran masu ruwa da tsaki a ƙoƙarin gaggauta samo mafita cikin lumana. Abin da muke son gani shine komawa ga tsarin da kundin tsarin mulki ya tanada. Muna son ganin an sako shugaban ƙasa da iyalinsa, an kuma maido da gwamnatinsa ta halas, a cewarsa. Wani bakon al'amari ya faru da kumban sama jannatin Rasha na Luna 25 jiya Asabar, yayin da yake shirin shiga falaki na dab da sauka, a cewar hukumar sama jannatin Rasha ta Roscosmos. Dama an tsaida cewa kumban na Rasha zai sauka a sashen kudu na duniyar wata gobe Litinin, wanda hakan na ɗaya daga cikin rige-rigen da manyan ƙasashen duniya ke yi na binciko wani ɓangare na duniyar ta wata, wadda masu ilimin kimiyya ke hasashen cewa na ɗauke da daskararren ruwa da kuma wasu ma'adanai masu matuƙar amfani. Ana kan ƙoƙarin shigar da kumbun cikin falakin, sai wani bakon al'amari ya faru a tashar sararin sama mai sarrafa kanta, wanda hakan ya hana sarrafa kumbun yadda ya kamata, a cewar hukumar ta Roscosmos a wani bayani. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Philippines ta faɗi jiya Asabar cewa za ta sake yunkurin kai abubuwan bukata ga sojojinta da ke girke cikin wani tsohon jirgin ruwan yakin duniya na biyu a kan wani ɗan tudun cikin ruwa a kogin kudancin China, bayan da China ta hana wani yunkurin da rundunar ta yi a baya. Philippines ta rubuta takardar koke kan take-taken China a wannan watan, bayan da jami'an tsaron gabar China suka yi amfani da na'urar feso ruwa da ƙarfi da kuma wasu take-take masu cike da haɗari don su hana Philippines tura abubuwan bukata ga wasu sojojinta da ke tsibirin Second Thomas Shoal. A ƙarshe, hukumomi a Pakistan jiya Asabar sun damƙe Shah Mahmud Qureshi, wanda ya yi ministan harkokin waje har sau biyu, wanda kuma yanzu jagoran 'yan adawa ne, bisa zargin cewa ya yi amfani da sirrin gwamnati ba bisa ka'ida ba don amfanar kansa a siyasance. Qureshi, wanda shine muƙaddashin shugaban Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI, jam'iyyar su tsohon Prime Minister Imran Khan da ke tare, an yi awon gaba da shi daga gidansa da ke Islamabad.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hamid Muhammad na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar Dole da ke nan garin Agadez wacce ta shahara a Nijar wajen fitar da kayan lambu zuwa sauran jihohin Nijar. Tana daga cikin manyan kasuwannin da ake sayar da kayan garake a Nijar. To sai dai kasuwar na dab da durkushewa sakamakon tarin matsalolin da take fama da su na karancin kayan lambu da kuma rashin masu zuwa ciniki. Da farko ga shugaban kasuwar
Alhaji Kadir, shugaban kasuwar Gabas. Kasuwa gaskiya yanzu ba jama'a sosai, abin da ya kare shi jama'a kuma rashin kaya. Kamar ita kasuwar Ligim dama abin da take ta makale shi Ligim, yanzu ba Ligim din garake ne, akwai matsalar ruwa, mutane ba su zuwa ba saboda wanda suke zuwa da masu kamar su sai kaya ne su dai su cikin gari da su. To yanzu babu kaya, kaya sun koma daga Atargu dan Faburan sai ta zo daga banda su babu wani abu daga zuwa. Don kwa lokacin akwai kaya nan kasuwar ka zo cikin gum da jama'a, amma yanzu zama hankuri ne ake babu mutane.
Menene ake saida a cikin wannan kasuwar?
Wannan kasuwar ta mu yanzu komi da komi sai an ce maka akwai kayayyaki da ake saida kamar na shaguna, amma a takaice zaman kasuwar mu ta Ligim karhin ta Ligim, to Ligim kenan babu. Kamar misali a ce an ka ce Ligim an shafi duk abin da ya shafi kayan ganda garake, to babu su. Yanzu dai kaya wanda yake a kari akwai su Faburan Atargu zo daga su banda su wannan gaurawa uku babu wasu kaya da suke shigowa diwa. Yanzu kana iya tumatir ce ka ganta daga Alji aka kawata, karotin ga wani bi daga Nigeria ke kai shi, kenan babu kaya na mu. Kuma wanga kaya mun ka noma abin mu da kanmu, kuma me ya kare shi kana shi ruwa su kuma can nesa an ba su ka ta rugun ganin sai su ka wanga lokaci da Faburan kenan dole mu samu tsara da zo laga ga ma wasu akai tudu nan tudu ko sai dan garake da yake suna yi suna noma da gofat. To gofat ma an ce mana yanzu matsalar ruwa, kuma na gani da ido saboda na ga kan bago ba kamar kwanan baya da suke kasu. Gaskiya yanzu muna da matsala, menene matsalar mu? Saboda da jama'a babu sana'a, saboda sana'ar mu Ligim ne ce an ka Ligim kina ayi aiki dai a takaice dai. Yanzu dai kana ga kasuwa ta Ligim, in ka zo yanzu ka muka ga mai sai sai idan kai sai kai awa ma ga mai sai ba yazo cikin kasuwa, tunda mi zai zuwa sai babu kaya.
Ya tsada kayan?
Kaya ma ba su da ma mu gunya tsada ba kamar irin yadda aka saba. Zuka ke cikin albasa ga ne 300 jira, akwai ma wanda ake saida jika guda, saboda albasa kala kala ce. Faburan kinga da kai ni kamar dani yake kulli shi jika, akwai ne jika ko ne dai tumatir ce dole ne ta yi tsada. Ita ba mu da ita nan sai an kata daga Aliji, ita jika gani da uku ga sanan da dalladin kaya ba zancen tsada bane, zancen babu su, zancen dai yanzu dai kaya babu. Eh to daga Nigeria ne muna samu, ana kawo mana su karoci wannan ana kawo daga Nigeria. Eh komputar ne ma wasu kwana biyu an fara kawo kadan kadan nan Nigeria. Su komputar nan ka ganshi ba na ga su na Algeria. Na mu ga karamci na Algeria ke tura na ka, saboda na Algeria fi na Nigeria. Eh dan na mu na komputar wanga na Algeria wani ba ma bon mata shi da na Agadez.
Baya ga karancin su wani matsaloli ne
kuma matsala da yake rishin kasuwa. Abin da ya kare shi kasuwa kuma wannan ga magari. A takaice damar mu wannan kasuwa za mu da yake ta fuskanta damar ta Ligim ce kasuwa ce wadda ke a zo a sai a ta cikin gari a kasa. Dole wanda ya kasa nan cikin kasuwa ya ga babu kasuwa, saboda da sahi ne aka yi kayya kayya kowa ta yi da rana babu kowa. Kina sai mu da ta zama dole mu ne ka zama mu na cikin mu ne muna ta hankuli.
Ko yaya ake tafiyar da kasuwancin salad a cikin kasuwar?
Hamisu mai salati na kasuwar Dole. Ana dai kasuwa ana nan da ba da yanzu ba kamar harkar ba kamar irin na dama. Dai abubuwa da yanzu sun tawalwale dai ana dai yana nan.
Ya kasuwar salati take a hali yanzu?
Kasuwa kanan ne ana nan lalaba ana sai wani lokaci ma ba sai da sai dai ya kwanta la amma la lalace wani lokaci kuma gashi yayi tsada.
Mutane na zuwa sai ko kuwa?
Eh suna dai zuwa kanan kanan kamar ba kamar sa nan ba dai sai dai kanan kanan kamar mutum biyu mutum uku kanga kuma sai yayi minti 30 ma guda wani murmur.
Kamar yanzu kana samun ciniki na nawa a cikin wannan harkar salati?
An da ana samun dai kamar hakan dai ayi jika 5-6 haka 7 ma haka ne kanan kadan dai haka nan dai ana nan lalaba ana hakuri haka.
Su suka fi zuwa sai wannan salatin?
Kamar dai yan dajin nan ne ma suka yawan zuwa yan daji dai nake zuwa kanan kanan haka ga saboda wurin ya musu nisa ne yan cin gani haka. Cinagi sai dai hankali dai ana nan lalaba ne kanan kanan dan dai ka za ga mai hannu haka ga ba a yi.
Masu kasuwanci a cikin kasuwar ta Dole da dama ne dai yake duba yiwuwar jingine sana'ar.
Suna na wannan abaji. Gaskiya yanzu babu ciniki irin wanda ake so, abinda kuma yasa babu ciniki ka zo kasuwa abubuwan da ka nemo baka samu, kai ka zo neman abu hudu ko biyar bai wuce ka samu guda ko biyu ba. Shi ke sa mutane ka gani wani bi su zo da yawa wani bi mutum ya nemo abu bai same shi ba sai ga gobar keza kuma kuma gashi kayan babu kuma abin da kamar rashin kaya karamcin ruwa cikin garake yawanci garaken nan nan gewaye ba su da ruwa gewayen agris duk sun tsaya kuma mutum ya zo sai a targu da faburan shi kada da albasa ai ba su miya wannan su kenan abubuwan gaskiya yanzu dai sai godiya mutane daga cikin gari ka to ka ga ka zo nesa ka zo abubuwan ba ka same shi da kake so kaga sai a hankali shine babban matsala ya kama mutane rashin ciniki inda akwai kada dole akwai ciniki tunda yanzu akwai komai nan dole ka wasu ya zo nan kaga yanzu ka diba shu babu ganyen shu babu komai zo galan ma yanzu haka in ka shiga nan ba ka samu kenan kaga akwai matsala su ko talaka dama me yake amfanin su ka zo dan kudin ka kadan nan ne ka sai zo galan ka sai dan salatin ka ka sai wani dan gurjin ka da wasu ɗan abubuwa ka sai su tumatun ka je ka yi dan harka da zafi yan tumatun ga da kake gani daga Algeria ake kawai computer wanga rabi nan ne rabi na alheri me abu me dama dama yanzu albasa ga shekaru sauran abubuwa nan duka sai a hankali gaskiya shine yasa yanzu mutane suna kuka kamar ganin suke lefin gari ne to gari sai da kaya babu kaya ne yanzu nan mu baki suke zuwa fa siyan kaya nan fa amma an babu kaya za shi su zo yanzu dama dama da adda kuma su a tarugun ganin su babunan kinga mutane in suka zo nan da sai shine suke dan abun da suke a tura zandar wasu tura yame wasu tura arlig da wani ya samu dan abun da samu te shi amma an ba dan wannan ba ma me za a yi zaman ne kawai tunda babu kaya gaskiya
kamar mi cece mafita
to mafita fa wannan abubuwa jewa za su kawo yanzu nan Alexis duka mutumin da ka gani Alexis wallahi a wata hudu wata biyar bai aikin koyo sai dai ya zo ne ya dan abun da ya koma gida kawai babu yanzu kwanaki ga dare nan gurin dan ka zo ba ka samu da kashi nan duka wuraren ga wallahi babu inda za ka samu kashi duka mutane ne amma yanzu ka zo da sai an ba inda dan dashi suke sauke kawo ba ka taro kawwa kwanaki ko munan wurin tsaya ma ba yanzu mutane suna ga kamar mutane watsiya ba watsiya suke suna nan babu abun da za su yi ne sai da kaya babu kaya yanzu nan wurin ga yanzu wallahi akwai gona da yake a wata hudu ba hudu komai cikin ta mafi yawan sunan ka kila ga gona ta hudu ne to ba matsala ba ce gona an kai gaba sunan ta gazar su ma haka nan an kai gofa ta nan naje kwanan ga hacciro babu kaya
kiran dai kasuwa tana da durkushewa
a ta durkushe ina kasuwa take mutane duk sun durkushe ne mutane sun yi wa matashi wani ya zo tun da sai ya tebe san komai ba gobe ka ko mu ka te ba ka samu komai ba jibuna adede tana za ka kama ba ka samu ba sai gyaran Allah ba
a sunana Al-Husayn Muhammad wallahi da can dai hada-hada sai dai idon da gani saboda lokacin akwai kaya akwai mutane kuma yanzu lokacin da muke ciki kaya sun yi baya ce kawo kaya sun kare dan abun da adda kai ya kare babu babu sai dai Allah
kamar a can da lokacin da adda kai kayan kuna fitar da su zuwa wasu kasashe na ketare haka
sai ma kware kware ma saboda yanzu haka magana ga da ake dan attarugun ga da yanzu Alhaji ce maka ana kawo shi attarugu da favron da tiyanya mi zandar tawa za ka targu da fawara kullum na haji sai sun dauke su to amma su ma sun yi baya yanzu dai maganar da zanu maka dai yanzu in ba Allah da ya jibo mu da idon rahama ya muka samu hadari ka samu damana kaya suka samu ya amma an dai haka za a tiya wata guda nan gaba asumbari sumbari tunda di ba an fi mutum goma suna kwance nan suna jiran mota ta zo su samu dabino saboda su azabu su bar wato wannan sutura sitalla saboda babu wani kaya in ba dabino ma to yanzu wannan dabino shi ma yanzu ya kare
a yanzu kana cinikin kamar nan nawa
a yanzu babu kaya gulle a cinikin yanzu riba tun da ka zo ka kai kusan minti 30 wa gaggawa zuwa si wani babu kowa hakan gani sai mu zama nan awa 2 awa 3 babu mai zo wani saboda tana ya mutun ya taho daga gari can ya nemo abu nan sai ya zo a ce mishi babu shi yanzu ka nemo kwankwambur ka zo baka same shi ba kai kuma ka taho daga nesa sai ka gani ma sai ka ce off baka zuwa to babu su kaya yanzu babu su ba cinikin ma babu shi kuma kaya babu su
na yi kicibis da wani ɗan jihar Mara'i da ya zo sayan kayayyaki a kasuwar ga kuma abin da ya shaida mana farko za ka gabatar da sunanka
to sunana Ilyas Adamu
Malam Ilyas gashi ka zo kasuwa ni ka zo yi kasuwa
eh mun zo kasuwa ne domin mu samu kayayyaki mu sai kuma sai muka isko kasuwa ba yanayin da mu muka santa ba ma'ana mun zo samun kaya da nufin za mu sayan kaya mu koma da su kuma mun zo mu iske kaya babu su a kasuwa abinda muka zo sai kasuwa kayan legume ne su albasa su pomdeter su tumatir da sauransu amma kasancewa babu su muka hakura mu koma gida kwata-kwata kayan ma mu a yadda muka samu yadda muka isko kasuwa ba a mune wanda ba babu ma tunanin shi saboda mu yi tunanin ko da dai za a samu karancin su to an samu kadan wanda za a iya amfani da su to kusa yanzu iya ce maka ma kwata-kwata babu su dan mu hakura ma mun koma gida
daga ina ka zo sayan kaya a wannan kasuwa
ɗan jihar Maraɗi ne kuma daga Maraɗi muke zuwa mu sayi kaya mu tai da su to yanzu mun zo kuma babu kaya kun ga yanzu kasancewa babu kaya dole za mu koma gida ba tare da mun samu wannan kaya ke ba
A nan shirin kasuwa a kai miki dole zai da sa'aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Hamis Mahmud da na jagoranta shirin nake cewa mu zama lafiya
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Ni ne Reverend Haruna Labou, daga nan Église évangélique de la République du Niger, sachant Zender, munaima Ubangiji Allah kodiya, kuma wannan lokaci da kuma damar yi maka nasiha akan haɗin kai na al'umma. Haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam don halittar duniya. Ubangiji Allah ya yi yadda dan adam za su zama da haɗin kai ta wurin, idan aka ɗauki misalin aure, wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya, saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe ɗaya daga Adamu da Hawwa. Saboda haka, bisa ga wannan tunani da nazari, muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a. Sannan idan muka dubi rayuwar yau da irin ƙalubale waɗanda ɗan Adam yake fuskanta, ayi magana talauci, ayi maganar cututtuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya, kalubale iri daban-daban, ana iya fahimtar cewa in ba tare da haɗin kai ba za a iya ayi nasara a kai ba. Wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashin hankali a wurare daban-daban da muke shi. Alhali kuwa Ubangiji Allah ya nuhi mutum da yayi zaman salama, saboda idan aka dubi yanayin iyali, kowa yana da nasa iyali, kowa yana da nasa aiki. Duk da Ubangiji Allah ya halice mu ta tushe daya, ya kafa iyaka ga kowane mutum. Mutum yana da iyalin shi, shine yake mulkin iyalin shi, ba makwabcin shi ba. Idan aiki ke gare ka, kuma kai ne ke gudanar da aikin ka, ba wani yake maka shi ba. Amma duk da haka, kana buƙatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba, kana buƙatar makwabcin ka ya kama maka. Wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai buƙatar haɗin kai. Kasashe da dama suke yin gungu-gungu, suke haɗa kansu domin su kalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su, ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa, ko ya shahi ci gaban jama'a. Waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya, su yi nazari a mutum biyu sun hi mutum ɗaya, nazarin mutum biyu ya hina mutum ɗaya, saboda abinda wani bai hango ba, wani yana iya hango shi, har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba. Yadda ɗan Adam ya hito daga tushe ɗaya kamar yadda Allah ya halicce shi, haka nan kuma yake buƙatar ƴan Adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewar su, su yi zaman lafiya. Saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa. Kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke ƙaunar ka, amma har ma wanda baya ƙaunar ka, kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zauna lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A satin da ya gabata mun koro jawabi akan ciwon gabobi ko amosanin gabobi, kamar yadda wasu ke kira, wato gouty arthritis a turance, inda likita ke bayani akan waɗanda cutar ta fi kamawa, inda ya ce cutar ta fi kama 'yan shekara 30 sama, amma kuma sai lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan satin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi kan wannan batu. To likita, mun fahimci cewa cutar tana yin tasiri saboda wasu abubuwa da ake yawanci, kamar naman kaza, rago, saniya da sauransu. Kamar wasu irin nau'i na abinci ne ko kuma abubuwa ne ake so mai fama da wannan cuta ya kauracewa?
Daga cikin manyan abubuwan da ake so mai ciwon gabobi ya kauracewa na shi wannan gouty arthritis din, gaskiya shine giya, wanda shine na farko ga wanda suke sha, ba batun su rike bane su bari ga baki ɗaya, saboda yana da illa a jiki, kuma ba zallan ciwon gabobi yake sa ba, hadda ma matsala na hanta tare da sauran sassa na jiki. Sai na biyu kuma ga wanda suke yawancin nama ko kuma kaza ko kuma kifi, sai su yi hakuri da shi. Akwai wanda kuma zai ce ai to bana yawancin naman kaza kuma ko kifin ko nama, amma ko me yasa nake da shi, shine sai a tuna da amsar na baya na farko, akan yi gadon shi. So kaga mutum yin gadon shi yazo kuma ya kasance ko alal misali halan yana da hawan jini ko ciwon suga ko wannan maikon yayi yawa ko kuma yana da kiba sosai, to ba ba abun mamaki bane wannan arthritis din zai iya din jikin shi shi wannan ciwon gabobi. Na gaba kuma ga wanda yake da kiba in ya dace dan yi kokari ko ta dan yi kokari su dan rage kiban su yana matukar taimakawa. Sai kuma irin yawan cin wake wato beans kenan shi ma yana iya contributing to sai a dan rage shi ba wai a barci ba saboda kar a manta yana da matukar amfani. Sai kuma yawan shan ruwa yana taimakawa wurin fitar da dattin wannan uric acid din ko kuma in ce urate crystals din da suke jawowa gouty arthritis din. So kaga za a bid da su kaman ta bayan gida ko kuma ta fitsari so wannan yana taimakawa wurin fitar da su da dan motsa jiki kadan amma kar motsa jikin yawan da kuma zai zo ya sa ciwon gabobin ya yawa saboda motsa jikin ba wai yana sa ya fita bane but rather kawai yakan taimaka ne dan kar ya ci gaba da taruwa sosai a jikin dan adam. Na gaba kuma akwai su diuretics. Diuretics wayansu magunguna ne da ake ba wa marasa lafiyan da yawanci suke da hawan jini. In fact magani ne na mana hawan jini amma wannan diuretics suna nan kala kuma ba wai dan asha na sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya yake iya jawo wannan gouty arthritis din. In aka dade ana sha ne especially in ba asibiti aka bayar ba wani lokacin kuma a ce an bayar a asibiti ne to yakan iya jawo irin wannan ciwon gabobi musamman akai wata da wata ko kuma shekara ne shekaru ana sha. Misalin sun hada irin su furosemide, irin su tosemide, irin su benzofluorethiazide, irin su indapamide da sauransu wanda akan yawan bawa marasa lafiya. Wannan kuma gaskiya likitoci ne ya kamata a ce an dan rage bayarwa ga musamman mutumin da yake da family history ko kuma wanda yake da irin wannan cuta na gouty arthritis din.
Akwai wani nau'i na motsa jiki da ake so mai fama da ciwon gabobi ya rika yi?
Eh to in ma ta kama dole mai ciwon irin wannan gabobin gaskiya in dai ba wai yana da ko kuma tana da kiba ba to gaskiya ba wani babban dalilin da zai sa su na motsa jikin su saboda wannan motsa jikin nasu ba abin mamaki bane zai iya daga musu wannan ciwon gabobin. Sai dai in suna da alal misali hawan jini ne wannan da mun tunda ana so ana motsa jiki to ga hawan jini ga kuma uric acid ya yawa ko kuma a ce ga ciwon suga ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce ga hyperlipidemia wato maiko in yayi yawa kenan ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce mutum yana da kiba kuma gashi yana da uric acid to wannan yana da kyau mutum sai yana motsa jikin shi kuma motsa jikin ba dole a ce mutum ya ɗeba da gudu ba a'a ko da tafiya ne ma mai dan nisa da dan sauri yana taimakawa dan wannan zubin da mutum yake yin nan so irin dattin da jikin dan adam ba a so ya tara to insha Allah ta'ala yakan fita ta wannan zubin nan so an ba buƙatar mutum ya je yana ɗan ƙarfe ko yana suppress ko kuma yana exercise mai ƙarfin da zai iya sa masa ciwon gabobin da kuma abin zai zo ya muni a'a ya ci abinci ya sha magani ya kiyaye abin da aka faɗa sai kuma yana yawan shan ruwa a hankali zai zo ya sauka insha Allah.
To likita shin ana iya warkewa ma daga cutar matsalar ciwon gabobi bayan mutum ya sha fama da ita?
Eh tabbas ana iya warkewa daga wannan ciwo na gabobi yayin da aka kiyaye dokokin da na faɗa amma kuma koda ma a zo an ce an kiyaye dokokin ba abun mamaki bane wannan ciwon gabobi ya ci gaba da bin mutum saboda dama kamar da na faɗa tun a farko yawanci akan same shi ne daga family history wato hereditary kenan ko uwa ko uba ko kuma a ce family mutum suna da shi so koda mutum ya ce baya cin naman baya shan giya baya cin kifi kuma yana shan magungunan ba abun mamaki bane ya ci gaba da bin shi kuma ya ci gaba da affecting din shi sai dai kawai mutum ya lura akwai irin wannan a family su ko kuma ya ci gaba da damun shi to sai ya din kiyaye abun da na faɗa kiba ya kiyaye suga ya na hawa ya kiyaye yawan cin kayan maiko ya kiyaye yawan cin irin su kaza kifi nama ya ci amma kar yana yin yawa sai kuma yana taimakawa kanshi yana yawan shan ruwa ba abun mamaki bane kasance mutum yana da hyperuricemia amma kuma bai da gouty arthritis me nake nufi eh gashi ne uric acid din nashi ya hau sosai amma kuma bai da wannan ciwon gabobi dan ana cewa kana da gouty arthritis din yayin da mutum ya ji ciwon gabobi a inda na faɗa a baya kafa ne ko hannu ko tafin kafa ko gwiwa yawanci haka amma ba mamaki bane kasance kana da uric acid din ka hau amma kuma babu wannan gouty arthritis din wani stage da muke irin shi wai shi asymptomatic hyperuricemia daman na biyu a cikin su wanda is extremely important shine acute gouty arthritis wanda eh mutum gashi uric acid din ya fara hawa sai kuma ciwon gabobin ya zo to wannan ne zaka ce yana da uric acid sannan ko su kuma muna da intercritical gout wanda eh mutum yau ne da gobe da jifi ya samu irin wannan ciwon gabobin shikenan bayan kwana uku ko hudu sai ciwon gabobin ya zo ya tafi ba tare da ya sha ko ya ci komai ba ko kuma magani ko na allura sai sati A sati B ciwon gaban bai kara dawa ba, amma a sati na uku sai kuma dawa, to don wannan ratin ana kiransa intracritical gout. Sai kuma finally muna da chronic tophaceous gout kenan, wanda shi kuma yafi muni a ciki, wannan kuma ya kai to the extent that uric acid din har ya yi katutu a jikin mutum, ya fara ma fitowa a jikin wani sashi na jikin shi, hannu ne, kafa ne, yatsu ne, sai ga ya fara bullukowa, yana da tsananin zafi, yayi ja, ya kasance cewa mutum ko kokarin taba baya so ayi, wannan yawanci har sai an bude ma an kwashe irin wannan ciwon shi profile muke irin shi kenan. So irin wannan bai cika faruwa ba, saboda yawanci mutum yana fara cin ciwon gaɓoɓi ya zo asibiti aka gane cewa yana da uric acid too. So mun ci mukan bada magani tun kafin ya kai ga wannan extent din. So warkewa ana yi yayin da mutum ya kiyaye waɗannan dokokin, amma akwai wanda zai ci maka naman ya ci kazan ya sha giya ya yi komai ba tare da kuma ya samu uric acid ba, sai dai halal zai iya samu wani condition musamman daga shan giya, amma ba dole ne uric acid din zai daga masa hankali ba.
To shin wani irin kulawa ake ba ma mai fama da gouty arthritis?
Kulawa da ake ba wanda yake da gouty arthritis sun rabu kashi biyu, muna da pharmacotherapy da kuma non pharmacotherapy, wato wanda akan bada magani don da ba a bada magani. To na farkon a bisa himma da kwazo akan wanda ba a bada magani, shine wanda mukan ci a kiyaye duk abubuwan da na faɗa a baya, wanda su ne shan giya, yawancin waɗannan abubuwan da kuma taimakawa mutum yana yawan shan ruwa, sai kuma dan motsa jikin a hankali, tare da in ya san akwai family history sai ya guje wato ainihin abubuwan da suke tagawa. Pharmacotherapy sun rabu kashi manya-manya kusan guda hudu. Na farko muna da amfani da magunguna irin su NSAIDs, muna da irin su steroids, akwai irin synthesis inhibitors, muna da irin ko su uricosurics haka, wanda ba zan iya faɗan sunayen su ba kar a je a yi abusing magungunan. Sai dai in aka zo asibiti aka tabbatar da kana da shi ko kuma kina da shi, daga nan sai mu bada maganin, mun san insha Allah ka amfani da shi za a ci nasara. Sai dai amman kuma wani gudu ba hanzari ba, ko da kuran da mutane suka yi shine suka sha maganin wani na wata ɗaya kawai sai ya zo ya watsar. Na biyu kuma mutum zato yana shan maganin amman kuma sai ya ci gaba da yin abin da ya san zai iya daga uric acid din, yana shan magani yana shan giya, yana shan magani ya sa tsire a gaba sai ya ci na 2000 na 3000, yana shan maganin kuma ya zo yana ci gaba da shan kayan mai ko kuma yana tara kiba kuma da sauransu. So wannan ba dole magani ya maka ko ya miki aiki ba. So maganin yakan yi aiki ne yayin da aka kiyaye abubuwan da suke iya daga wannan uric acid din nan, kuma akan sha shi akalla na wata uku ne, wata na har zuwa wata shida, amma sai dai a kiyaye shi maganin, saboda ba shi ba kowane magani ma yana da irin nasu illan wato side effect kenan. Kar a ga magani ne yana kawo wato ainihin lafiya a wani abu, amma kuma ba abun mamaki bane ya kawo wani matsala kuma a wani abun, Allah ya sauke.
To masha Allah, daga karshe wata shawara zaka ba wa masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da gouty arthritis da sauran cututtuka baki daya?
To daga cikin shawarar da zan bayar don kare kai daga samun cututtuka ga baki daya tare da wannan shi gouty arthritis din, na ga naya bayani akan gouty arthritis din, sauran cututtukan mu gaskiya ne arewacin Najeriya da yawa daga cikin su ba waɗansu cututtukan zuwa a gani bane. Bamu da irin manya-manyan cututtuka irin su kansa a zuwa ce na kwakwalwa, a zuwa a ce kansa na cikin kashi, duk muka iya samu su. Gaskiya cututtukan mu na Najeriya ba kokonto a yi hakuri kar a ji wani iri, amma yawanci akwai dan rashin tsafta a cikin su, kama daga rashin wanke hannu da ruwa da sabulu yayin cin abinci, kama daga rashin wanke abin da muke ci shi din kanshi, kama daga shan ruwa mara tsafta ko kuma a bude famfo a sha directly, ko kuma shan ruwan rijiya, ko kuma shan ruwa wanda ba a san asalin shi ba, kama daga wato ainihin zama a gurin da akwai tsoro ya ta cizon mutum, kama daga barin bola, kama daga barin kofa a bude sai kuma mutum ya zo ya ce yana da malaria bayan sati ɗaya ko kuma kwana goma, kama daga irin waɗannan duk wani abubuwan nan, mutum gashi yana jin ishi ba zai sha ruwa ba, ko kuma yana jin yunwa ba zai ci abinci ba, sai zai ce maka yana da ulcer, ko kuma mutum ya san ya da ulcer zai zo ya ci abinci mai yaji mai maiko. So gaskiya daiwa daga cikin rashin lafiyar mun aka dan kiyaye abubuwa da yadda Allah subhanahu wataala za mu iya yaƙin kashi 70 zuwa 80 a ciki, bai fi kashi 20 ba ne wanda dole sai an sha musu magani, yadda kuma ko ka yi yane ne baka isa ba dole sai ka sha maganin, amma daiwa daga cikin rashin lafiyar mu abu ne wanda za mu iya preventing ɗinsu, wato za mu iya kare kanmu daga samun su tun ma kafin a sha magani. Allah ubangiji ya sa mu dace. Na gode, Allah ya saka da alkhairi.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.